الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 19 ga watan Safar shekara ta 1436 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 12 ga watan 12 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih kafin darasi na yau ba laifi yan tambayoyi su kan iya gabata
sai
ce sabbi da cutar zaman yana bukata su dai wani kita su su duba lafiyar su duka sai aka nuna mishi a yana so ya kawo samu abu cikin mai dangane da wato wai ma'aurata ko kuma mace mutum ne ya ga mata yake son ya aure ta ko kuma mace ce ce wani ya zo da sunan yana son ya aure ta to menene matsayin su shawarci junan su ko ayi sharadin cewa sai an tafi an yi gwaji kasancewar misali aje ayi gwaji wannan ba laifi bane ba kuma wannan daukan mataki ne saboda kiyaye lafiya yanda al'amura a zamanin nan suka yawaita wasu cututtuka wanda da izinin Allah subhanahu wataala akan iya daukan wannan cuta to dan haka anan na aje ayi gwaji wannan ba laifi bane kuma wannan daukan mataki ne na neman kare lafiya kamar yanda aka shar'anta mana addu'a da aka shar'anta mana yin addu'a an shar'anta mana ne saboda daukan matakai kafin abu ya faru an gane ku kafin abu ya faru idan kai addu'a kana fatan cewa Ubangiji subhanahu wataala ya kare ka kuma wannan ya tabbata su nawa za a zo a ce aje ayi gwajin in aka yi gwajin sai a samu ɗaya daga cikin su bashi da lafiya don haka wannan ba laifi bane in ma har al'amura suka yi kamari to wannan ana iya sanya shi ma sharadi dole aje ayi gwaji don saboda kada kaje ka jefa ɗiyar mutane a cikin hallaka ko kar aje ita matar ta jefa ka a cikin hallaka wannan duka ba laifi bane ba na aje a yi gwajin a dau mataki a auna jinin kowa a tabbatar da cewa lafiya yake kuma wannan amana ce shi wanda aka auna in dai an je akan haka ne to dole ya bayyanar da abin da yake hakikanin abin da ya sani amma kuma kai in ka san cewa tana da wannan illa ko kuma ita ta san kana da wannan illa to kuma asiri ne tsakanin ku bai dace ba ya zamanto wani ya fito ya yi ta bayani kai ta yada cewa ai wani kaza gare shi Allahumma sai dai din wani misali ya zo ta hanyar nasiha kamar misali yace kai na gama ta ina bukatar tawanci yaya ka gani to anan ba ni bayani game da al'amarin ta to anan in ka san tana dauke da kwayoyin wannan cuta to haramun ne ka boye masa dole kai masa bayani saboda kasancewar duk wanda ya neme ka shawara a wajen army to ba bayya halatta ka boye masa komai abin da ka sani kamar yanda lokacin da Fatima bintu Qais ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ga wasu masaje guda biyu sun fito suna santa Abu Jahm da Muawiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da ita shi dai Muawiya talaka ne ba shi da dukiya shi kuma Abu Jahm manzon Allah yace baya aje sandarsa daga wuyansa ma'ana mutum ne wanda yake mai dukan mace ba ta masa gangane ko kuma mutum ne mai yawan bulaguro kamar yadda malamai suka fassara wannan jumla sai manzo Allah yake ba ta shawarar cewa wanda naga ya dace ki aura shi ne Usama to dan haka kaga anan iya abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sani game da waɗannan mazaje guda biyu bai boye mata ba sai da ya fito ya mata bayani wannan kuma ba a kiran shi giba ba a kiran shi yi da mutane an gane ko a lokacin da aka nemi shawarar ka aka nemi nasiha akan abu to dole ne ka fito kai bayani mutum ya fito yace wani na hadu da wani ina son zamu hada wato alaka ta siye da sayarwa da shi zamu hada hannun jarimi kasuwanci menene halayensa da dabi'unsa in ka san mai yaudari ne take yanki zaka gaya masa an gane ku bayya halatta ka boye masa iya abinda ka sani dole kai masa bayani wannan ba a kiran shi da mutum dan haka anan aje a gwada jini a tabbatar da lafiyar kowa daga cikin su wannan abu ne wanda ya halatta ba laifi bane ba daukan mataki ne kamar yadda aka shar'anta mana addu'a kafin abu ya faru rubuni subhanahu wata'ala ya kare mu kamar yadda Hausawa suke cewa riga kafi yahi magani na'am alaikum salam na'am karancin jini
likita ya umarce ta cikin magungunan da ya rubuta mata wai har ta sha kalgiya akan igiya wanda suka kare shi
wai misali wata ce ba ta da lafiya ta je wajen likita ya auna ta daga cikin magungunan da ya rubuta mata cewa ta yi amfani da su domin samun lafiya ya umarce ta da shan wata giya da ake kiranta biyar wai tana kare shi ya halatta ta sha ko baya halatta baya halatta hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ku yi magani kada ku yi magani a cikin abin da Allah ya haramta mu ko kuma a wata riwaya yake cewa Allah bai sanya warakarku a cikin abin da ya haramta mu dan haka akwai magani nawa ke akwai waɗanda suke na ƙarin jini maganar a sha giya wannan ma ya dan ci karo da hankali a ce giya tana ƙarin jini an gane ku shi kanshi likitan ya kamata ya bincike kanshi ko kuma ya ƙara dogon bincike akan wannan matsala ita wannan giya da aka yi ta an yi ta ne dan a sha a yi maye ba a yi ta ba dan a sha ta ƙara ma dan adam jini a gangan jikinsa abubuwa waɗanda suke na ƙara jini a jikin dan adam sanannu ne a wajen masana daga cikin likitoci har ma ai akwai kwayoyin magani wanda ake ba mata su ringa sha wanda jajaye wanda su yawa masu ƙara jini ne a jiki ina dan haka maganar ta yi amfani da wannan giya kwata-kwata baya halatta ko da gwargwadon abin da za ta sha ba zai sa ta maye ba bai ya halatta na'am
malamin me gaskiyar ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama yaro da ya bukata a bashi karanta
to wannan mas'ala ba yau ba an wuce da ita wannan kwata-kwata ba babu ma ita na maganar manzo Allah ya nema a bashi karfata wai aka bashi kuma yace a ƙara masa wai kuma wai yana kan hanyar tafiya haji wanda wai ana fakewa da wannan akan wai fatiyar su wannan fatiyar taron suna aran bakwai wannan kwata-kwata ba ya da asali yana can cikin wani littafi wanda hadisan ƙarya ne aka jibge littafin ana kiran shi hujjatullahi alal alamin fi mu'jizati sayyidil mursalin kwata-kwata wannan ba hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bane ba na cewa wai yace a bashi karfata kuma sannan da aka bashi kuma sannan da ya dawo yace a ƙara masa shine ai suke fakewa su malamai wai wanda ya yi sunan kwana uku za a bashi karfata shi malamin da ya sunan kwana uku a ran bakwai shi zai yanka rabon suna karfata dai tashi ce ɗayar kuma ta gozo mace wadda ta yi zama a wajen mai jego wuya shi na wani zami ne kai na makitsiya ne hanji na makera ne haggargari na bangare guda na babannai ne shi kuma wannan kuma ko na kakanne yake ko sannan fata ita ma ta wannan ce ta mai jego ce sannan kasancewar wai tsatso na baya su kadai ne za a bar ma ita wadda take mai jego to wannan duka abubuwa ne waɗanda suke na al'ada wanda ba su da asali a cikin addini abubuwa ne waɗanda suke na al'ada to shi malamin da yake kafa hujja da wannan wai yana nuna cewa wai su da suke amsar karkata don sun yi sunan kwana uku wai suna da dalili wai menene ma'anar sufi akwai da tattafai da dama da malamai suka wallafa akan menene sufiya su sufaye kamar wajen ishtiqaqin sunayensu wani lokaci ana jingina su zuwa wai ahlus suffa wanda as-suffa wata babbar rumfa ce wadda talakawa daga cikin al-muhajirun suke taro jiki zuwa gareta tana nan jikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka zo Madina ba su da masaukai ba su da wata dukiya ta tsaye da sayarwa waɗanda mujahidun ne nan suke tarewa wani lokaci sukan kai mutum 70 zuwa 80 idan sun yawaita wani lokaci kuma sukan kankanta to ta fuskar luga kasancewar sunan sufi ba shi da alaka da as-suffa sannan kasancewar kuma aikin ahlus suffa ya sha bamban da aikin sufaye an gane ko wasu suka ce an ambace su da wannan sunaye saboda nau'in tufafin da suke sanyawa na as-suff a takaice dai abinda muke so mu sani shi tasawuf sufanci hanya ce munharifa wadda ta karkace ma tafarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita kuma har ma wasu daga cikin su sun bar addini kwata-kwata an gane ko hanya ce karkatacciya in aka ce maka sufi ba yabanka ba aka yi wannan zargi ne aka maka da fallasa saboda ba tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bane ba tafarkin manzon jiya bane wanda bangaren aqida anan ne suka karkace kwarai da gaske suka karkace ma addini wanda galibin su suna da aqida ta al-ittihad wal hudud da cewa Allah yana kodina dan haka daga cikin durukin su wanda zaka ji an cewa ne yana da dariqa kaza wani yana da dariqa kaza to waɗannan duka gabaɗin su ne ake kira sufiya akwai da tattafai da dama wanda inda zaka karanta to zaka ga sharrin da yake ciki wanda yake nasu kamar misali in ka dauki takdisul ashkhas fil fikr as-sufi littafi ne yana fitowa mujalladi 2 zaka ga menene aqidin su da komai da martanin da malamai suka maida musu da kuma littafin da ake kiran shi hadhihi hiya sufiya da wani littafi shi ma yana fitowa mujalladi 3 al-inhirafatul aqdiyya inda sufiya al-inhirafatul aqdiyya mujalladi 3 dan haka kasancewar tafarki madaidaici shine tafarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi wanda ya bar sahabbansa akan wannan tafarki kuma haka magabatan kwarai sahabbai da atba'u da tabi'un da attabi'un da atba'u tabi'un wannan tafarki shine tafarki wanda yake madaidaici wanda ya zama wajibi me ya sanya tsira a duniya ya tsira a gobe kiyama wannan tafarki shine zai bi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi sahihi yake cewa yahudawa sun kasu kashi 70 manzo Allah ya ce gaba 71 manzo Allah ya ce gaba ɗayan kashi 70 din daga cikin su ɗan wuta ne a ranar kiyama kashi ɗaya ɗaya ne daga cikin su ɗan aljanna sannan ya ce ɗan mushaw sun kasu kashi 72 manzo Allah ya ce kashi ɗaya a aljanna 71 gaba ɗayan su ɗan wuta ne ya ce al'umma ta za ta kasu kashi 73 manzo Allah ya ce kashi 72 gaba ɗayan ɗan wuta ne a ranar kiyama sai dai kashi ɗaya ɗaya aka tambaye shi wani kashi ne daya daya wanda zai tsira a gobe kiyama manzo Allah yace abinda nake kai ni da sahabbaina an gane ko kenan alqur'ani da sunna dan haka dole ne duk wata ibada ka biyo ta barkin yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da sahabbansa amma in ka dauki sufiya abubuwa da dama na ibada su suka kaga wanda ba Allah bai ce su yi ba manzansa ba su ne suka kaga tare da wahayi wanda yake na shaytani dan haka wannan hanya ce wanda take karkatacciyar hanya hanya ce ta shaytani kar mutum ya sake ya bi ta in ka bi ta wal iyazu billahi hanya ce wanda ba inda za ta taka burki da mutum face wuta a gobe kiyama dan haka Junaid yake cewa yake cewa dukkan tafarki kowace hanya da ka sani a toshe take yace sai dai tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine tafarki wanda yake bayyananne an gane ko tafarki ne wanda yake bayyananne ga duk wanda ya bi shi babu wani duhu babu karkata a cikinsa duk da cewa a cikinsu akwai gulatus sufiya waɗanda suke masu zurfafawa akwai waɗanda su kuma menene sufancinsu shine su kaurace ma dukkan wasu abubuwa na rayuwar duniya kawai su shagalta da ibada akwai wanda kasancewar wannan shine iya sufancinsu shi kuma wannan kanshi ai ba haka ba Allah subhanahu wataala ya karantar da mu ba a ce ba mutum ya watsar da al'amura na duniya kwata-kwata ya kadaita da ibada abinda musulunci yake bukata shine at-tawazu an gane ko kadan auna kai daidai wa daidai bangaranka na rayuwar duniya kada ka wuhintar da shi sannan kuma bangaranka wanda yake na al'amarin lahira shi ya kamata ka bashi muhimmanci kwarai kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirata wala tansa nasibaka min ad-dunya
lamarin wannan kadirki nan da mata suke sawa masu
wannan mun yi bayani a darasi da ya gabata misali wai kamar kadir irin wanda ake sa hoto to ba hoto bane ba ayoyi ne na alqur'ani irin su suratul ikhlas kul huwallahu ahad ko fatiha ko ayatul kursi da sauransu wannan kwata-kwata baya halatta an gane ku baya halatta wannan ɗaya suke da raya da ake ratayawa saboda duk wanda ya rataye irin wannan ana ratayawa ne wai a sunan cewa a samu kariya dangane da dukkan wani bala'i da wata musiba wanda mun yi bayani irin su ayatul kursi da sauran ayoyi na alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai bar mu ba haka karazi ba sai da ya nuna mana ta hanyar da ake neman albarka da waɗannan ayoyi da hanyar da ake neman kariya da su ba kafa su ba ba ratayawa ba a karantawa shine abin da aka shar'anta mana dan haka wannan kwata-kwata baya halatta wanda mun yi bayanin al-Imam Malik an tambaye shi dangane da rubuta irin su ayatul kursi da sauransu a jikin bangon masallaci sai al-Imam Malik yace ina kyamar haka me yasa saboda ya saba ma karantarwar manzanjiya kuma sannan kasancewar yin haka baya karkashin girmama alqur'ani ta hanyar da ake girmama alqur'ani a karanta shi a lura da abin da yake cikin sa kuma a yi aiki da abin da ayoyin suka kunsa wanda mun wuce da mas'ala ta wato shine rataye laya mun wuce da cewa a magana mafi rinjaye ko da ta alqur'ani ce kwata-kwata baya halatta a rataya saboda wasu dalilai domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba cewa ba wanda ya rubuta kaza ya sha ko wanda ya rubuta kaza ya rataya iya abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya karanta kaza kuma ba bambanci tsakanin ta alqur'ani da wanda ba ta alqur'ani ba kamar yadda Abdullahi ibn Mas'ud Allah ya kara masa yadda da almajiransa suka tafi akan haka wanda bayani ya gabata tun a cikin darasin mu na tauhidi darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabu siyam mun tsaya karshen wato babi na 60 daidai baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na azumtar kwanuka waɗanda suke na hasken wata 13, 14, 15 kamar yadda hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar da haka shine anan malam ya shigo da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda da yake cewa badadi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gargade ni game da abubuwa guda uku cewa illa zance su kada nayi wato sakaki game da su abu na farko shine yace siyami thalathati ayyamin min kulli shahr manzon Allah ya mun wasiya game da azuntar kwana uku a kowane wata duk da cewa a karkashin wannan hadisi da malam ya shigo da shi a karkashin baban babu kayyade 13 14 15 illa kawai manzon Allah ya ce masa kada yayi wasa game da yin azumi uku a kowane wata to dan haka sai aka samu hadisai ingantattu wanda ba sa kan sharadin malam dan haka bai shigo da su ba amma dan haka malam sai yi isharar cewa 13 14 15 kamar yanda wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada hadisi na cikin wato as-sunanul arba'a wanda yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadisin kenan Qatada ibn Milhan yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya amuruna an nasuma al-bayda wato yana umarnin mu mu'azinci kwanuka na hasken wata shine 13 wa 14 wa 15 wato 13 da 14 da 15 sai yace wa qala hiya ka hay'atid dahr manzon Allah yace duk wanda yake azuntar kwanuka uku a kowane wata 13 14 15 manzon Allah yace tamkar ya azunci zamanin sa ma'ana tamkar ya shekare na azumi bai aje ba wannan ita ce wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato yama Abu Huraira cewa ya lazinci yin azumi uku a kowane wata sannan wasiya ta biyu sai ya ce wa raka'atayn duha wato da yin raka'a biyu a lokacin wallaha wanda bayani ya gabata karanci game da sallar wallaha raka'a biyu gayyata raka'a takwas lokacin da aka fi son yin ta shine lokacin da rana ta fara gumi amma farkon lokacin ta bayan hudowar rana in ta dan daukaka kenan kamar misali bayan hudowar ta da minti 15 kaddara cewa rana tana hudowa a karfe 7 kenan zuwa 7 da kwata lokacin wallaha yayi in a karfe 6 rana take hudowa zuwa 6 da kwata lokacin wallaha yayi sai dai ana buƙatar a dan jinkirta ta rana ta dan fara gumi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sallar masu matukar komawa ga ubangijinsu da tuba shine lokacin da wato gumin rana yake bugun ƴaƴan taguwai sai yace wa an ukira qabla an anama sannan manzon Allah ya umarci ni game da yin wuturi kafin nayi bacci wanda ko kasancewar wannan ya kai kukar sa ne wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al'ada sa da dabi'ar shi galibi baya farkawa sai bayan kitowa alfijir domin yana shagala a cikin duraren sa da muzakarar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kunkuma hadisan da yaji to idan ya riga ya sha dare idan ya kwanta baya falkawa sai alfijir ya keto idan alfijir ya keto ko lokacin shafa'i da witri ya huta sai dai a kore gaba manzon Allah sai ya masa wasiyar cewa kada ya kwanta face sai ya gabatar da shafa'in sa da witrin sa to dan haka a karkashin wannan hadisi malamai suka ce duk wanda ya san bayyana tabbas game da falkawa kafin ketowa alfijir to baya dacewa ya kwanta ba tare da yayi shafa'i da witri amma duk wanda ya tabbata zai iya falkawa a karshen dare kafin ketowa alfijir to wannan ba a buƙatar ya gabatar da shafa'in sa da witri abinda ake so ya jinkirta a karshen dare yayi domin karshen dare shine lokaci wanda yake fiyayye kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa kashi 1 daga cikin ukun dare na karshe shine biyayyen lokaci domin Ubangiji subhanahu wata'ala na saukowa samar duniya ya ma kansa kirari wa yake roƙon gafara a gafarta masa wa yake da wata bukata a biya masa wa yake neman arziki a azurta shi Allah ba zai gushi ba yana fadar haka har sai an kai lokacin da alfijir yake to yau zamu tashi kenan babi na gaba Ala Abu Abdullahi Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahimahullah babu man zara qauman fa lam yufdir indahum qala haddathana Muhammad ibn al-Musanna huwa Abu Musa al-Anazi قال حدثني خالد هو ابن الحارث قال حدثنا أميد هو ابن عبد الرحمن الهميري عن أنس رضي الله عنه أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن قال أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة فدعا لأم سليم وأهل بيتها فقالت أم سليم رضي الله عنها يا رسول الله إن لي خويصة قال ما هي قالت خادمك أنس فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فإني لمن أكثر الأنصار مالا وحدثتني ابنتي أميمة أنه دفن لصلبي مقدم الحجاج البصرة بضع وعشرون ومائة قال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب أنه قال حدثني هميد أنه سمع أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الإمام البخاري الله يجزيك أنساكي تشيوا باب من زار قوما فلم يفطر عندهم wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin mutumin da ya ziyarci wasu jama'a alhali yana azumi falam yufdir indahum yake ajje azumin a wajensu wanda tuntuni babi ya gabata a baya na cewa mutumin da ya kai ma wasu jama'a ziyara alhali yana azumi shin aje azumin zai yi ko kuma zai ci gaba da azumin sa kamar yanda wato wannan Salman alfa wannan Abu Darda lokacin da wannan ya lokacin da ya kai ma dan uwansa wannan Salman al-Farisi ziyara lokacin da ya kai masa ziyara kuma alhali yana azumi ya shirya masa abinci sai ya kici yace masa azumi yake shi ko sai ya masa rantsuwa da Allah yace masa ba zai ci wannan abinci ba sai ya ci take yake Abu Darda ya aje azumi an gane ko ya saka hannu suka ci wannan abinci da aka shirya masa wanda a ƙarshe bayan abinda suka samu dan kai kawo shi Abu Darda yaje ya ambata ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace masa kwarai abinda Salman ya faɗa maka yayi gaskiya wanda daga cikin dukkan abin da ya bashi labari tun daga farkon ziyarar da ya kawo masa da irin kaika wanda suka samu na azumin da yake da kuma kasancewar kaurace ma iyalinsa a sanadiyar shagala da ibada da yake da kuma yanda yake rayar da tun farkon daransa har zuwa ƙarshen daransa manzo Allah ya ce masa abinda Salman ya faɗa maka yayi gaskiya to a wancan babi mun muce da bayanin cewa idan ka kai ziyara aka shirya abinci na musamman saboda kai to wannan abin da ya dace kenan ka ajje azumin in azumi ne wanda yake na nafila ba don komai ba domin ka sanya farin ciki a cikin zuciyar shi dan uwanka wanda ka kai masa ziyara to anan sai yayi baban cewa babu man zara qauman falam yufdir indahum babi ne wanda ke bayani game da wanda ya kai ma wasu jama'a ziyara yana azumi kuma yake aje azumin menene matsayinsa shine anan sai ya shigo da hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda amma musanna cewa duk maganar da ake azumi na nafila domin shi azumi na farilla ba maganar mutum ya aje ana magana akan azumi wanda yake na nafila shine anan malam ya shigo da hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ke cewa dakhala annabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ummi sulaimi wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wurin mahaifiyar Anas ita ce ummu sulaim an gane ko ummu sulaim uwa ce ta Anas Allah ya karama masa yadda wanda kuma ta shahara da wannan kinaya amma sunanta kamar yadda bayani ya gabata shine wato Rumaisa. Rumaisa ko Rumaisa a ƙarshen kenan ka sanya ta marbut ko kuma Rumaisa a ƙarshen kenan a sa al-aliful mamduda sannan bayan ta kuma akwai hamza. To shine yake cewa wato dakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama ala ummi Sulaimin. Wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shigo wajen mahaifiya ta Ummu Sulaim. Zawwar sa ke da wuya fa atathu bi tamrin wa samni. Wato sai ta kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dabinu wa samni, wato da man shanu. An gane ko? Da man shanu da dabinu. Wanda kasancewar suna amfani da shi ana tsoma duk wani abinci hatta da shi da dabino suna tsomawa cikin man shanu suna ci. To shine ta kawo masa ta aje masa. A nan me za mu iya ɗauka na darasi a nan? Idan kayi baƙo ba a buƙatar ka kyale shi haka nan kai tsaye ka kawo masa ɗan abu kusa da baki kenan kafin abinci ya zo. An gane ko? Dan haka a nan zawwar shi ke da wuya yana shigowa gidan Ummu Sulaim, Allah ya kara mata yadda, wato sai ta ɗauko masa dabino da man shanu ta kawo ta aje masa. Dan baƙo ba sai ya buƙaci ba a kawo masa ba ake kawowa, so da yawa mu a yau baƙo sai ya ce a kawo masa ruwa ma sannan za a kawo masa. Wanda kai tsaye ya kamata a ce mutum yana da ɗan abin da kawai in ya yi baƙi kai tsaye zai iya tashi ya ɗan kawo wannan abu. Wanda yake dan abun taunawa in masu biskiti ko su dabino da su halawa da sauransu, to haka ake bukata domin wannan yana daga cikin girmama baƙo. Kala sai manzon Allah ya ce da ita a idu samnakum fi siqaih, manzon Allah ya ce ku mai da man shanunku a cikin sarkar shi. An gane ko? Wannan yana nuna cewa kenan shi man shanun narkekke ne a narke yake. Manzon Allah ya ce ku mai da shi cikin sarkar shi. Wa tamrakum fi wi'aihi, dabinon kuma manzon Allah ya ce ku maida shi cikin jikashi, ku maida shi cikin burgaminsa. Fa inni sa'im, manzon Allah ya ce ni azumi nake. Kaga wannan wato jumla ce ta aliliya, illar da ta sa manzon Allah ya ce su maida man shanunsu, su maida dabinansu, wato kasancewar domin yana azumi. Don haka wannan yana nuna mana a duk lokacin da aka maka kyauta in ka tabbata shi wanda ya maka kyautar ba zai samu damuwa ba, to ya halatta ka maida masa kyautar shi, kuma amma ka nuna masa illar da ta sa ka maida masa wannan kyautar. Don haka a nan sai ya ce ku maida man shanunku cikin salkar shi, ku maida dabinanku cikin burgaminsa. Manzon Allah ya ce fa inni sa'im, ya ce domin ni azumi nake. Thumma qama ila nahiyatin min al-bayt, sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya tashi ya koma wata hura a cikin gidan. Fa salla ghayra al-maktuba, manzon Allah yayi salla amma ba salla ta farilla ba. Manzon Allah yayi raka'a biyu da su wanda tuntuni ya riga ya gabata. Manzon Allah ya ce ku tashi mu yi salla. A lokacin nan wato aka shimfiɗa wata tabarma, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zo ya dan karkade ta dan yayyafa mata ruwa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce gaba ya tsaye da Anas a damar shi, sannan ita Ummu Sulaim ta tsaya a bayansu. To duk da cewa malamai sun ce akwai ta'addud a cikin kistar ta dan kididdigu ba so dai ba so biyu bane, to shine anan ita ke cewa thumma qama ila nahiyatin min al-bayt, sannan manzon Allah sai ya tashi ya koma wata hura daga cikin gidan. Fa salla ghayra al-maktuba, yayi salla amma ba ta farilla ba. Wannan kenan halaccin yin jami'i ta nafila, kamar yadda bayani ya gabata. Idan an yi katari, ma'ana kar a maida abin ɗabi'a da al'ada a kullum in za a yi nafila a ce sai an zo an yi jami'inta, amma in ya kama wannan ba laifi ba ne akan iya yi. Kamar yadda hadisi ya gabata, Salman da Abu Darda da dare ai tashi suka yi sallah. Kuma haka Ibn Mas'ud ya tarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallah a cikin dare ya kabbara ya bi shi. Jabir shi ma ya bi shi. Huzaifa shi ma ya bi shi. Abdullahi dan Abbas shi ma wata rana ya je ya bi shi. Don haka a maida abin ɗabi'a da al'ada shi ne baya halatta. Sai in a cikin wata na Ramadan ne sallar ashin, wannan ku yin jami'inta sunna ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana. lokacin da ya gama sallar fada ali ummi sulaimin wa ahli baitiha manzon Allah sai yi addu'a ga ummi sulaimin da iyalin gidanta manzon Allah ya yi musu addu'a cewa Allah ya sanya albarka a cikin al'amuransu an gane ko wannan kenan na nuna mana shar'ancin kenan ba laifi bane bayan mutun yayi sallah ta nafila ya daga hannu yayi addu'a du'aul mas'ala bayan sallah ta nafila kayi sallah kamar raka'a biyu ko sama da haka bayan ka gama sannan sai ka daga hannunka ka roki Ubangiji Subhanahu wa ta'ala bukatunka amma tare da cewa duk abin da kake da shi na bukata a cikin sallar ake bukatar ka bujuro da shi ba sai ka gama ba an gane ko a cikin musamman a cikin sujada ko da nafila ce kake a cikin sujada ake bukatar duk addu'o'inka abubuwan da kake roko a wajen Ubangiji Subhanahu wa ta'ala na alkhairin duniya da lahira anan ake bukatar ka bujuro da su to amma ba laifi bane ba in ka salamce daga sallah ta nafila ka daga hannu ka yi addu'a in ma ka roka ma kanka ko ka roka ma wani kamar yanda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan salamcewa ne daga ita wannan sallah manzon Allah ya daga hannu yayi addu'a ga ummu sulaim da iyalinta an gane ko dan kar wani ya kafa maka hujja da wannan hadisi akan jami'in addu'a da ake yi bayan sallah ta farilla wannan matsayin sa bid'a ne addu'ar da ake yi bayan sallah ta farilla addu'a ce wanda ake kiranta du'aul ibada an gane ko du'aul ibada ake yi bayan sallah ta farilla amma ba du'aul mas'ala ba wanda bayani ya gabata irin addu'o'in da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi in ya salamce daga sallah ta farilla yana cewa astaghfirullah 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 allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya zal jalali wal ikram la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'ti lima manata wa la yanfa'u dhul jaddi minkal jadd wani lokaci bayan wannan kin zai kan ce la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illa allah wa la na'budu illa iyyah lahul ni'ma wa lahul fadl wa lahul sana'u la hasan la ilaha illa allah mukhlisina lahud din wa law kariha al kafirun allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'u dhul jaddi minkal jadd sannan ya karanta ayatul kursi da qul huwallahu ahad sannan yayi tasbihi 33 alhamdulillah 33 allahu akbar 34 ko kuma 33 cikon na darin sai ya cike da la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir gaba dayan wadannan ana kiran su addu'a amma sunan su du'aul ibada an gane ko dan kar wani ya ce ku ba ku addu'a a bayan sallah a muna yin addu'a sai ka tambaye shi wace addu'a ce ba ku yi a bayan sallah sai mu ce masa du'aul mas'ala amma du'aul ibada wannan muna yi wannan addu'o'i da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana amma du'aul mas'ala wannan kwata-kwata bid'a ne yin ta a bayan sallah ta farilla kamar yanda ake zawwa a jami'in ta ba ma jami'in ba kai kadai kace duk bayan sallah ta farilla sai ka daga hannu kai du'aul mas'ala wannan kari ne a cikin addini amma bayan salamcewa daga sallah ta nafila wannan ya halatta ka daga hannunka kai addu'a kamar yanda annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya salamce manzo Allah ya daga hannu yama ita ummu sulaim addu'a da iyalinta faqalat ummu sulaim bayan manzo Allah ya gama addu'ar sai ummu sulaim take cewa ya rasulullah tace ya manzo Allah inna li quwaysa take cewa ya rasulullah ina da wata ƴar bukata an gane ko ina da wata ƴar bukata wannan shine malamai suka ce halaccin mutum yayi tasgirin wani al'amari wanda yake mai muhimmanci amma ba ta hanyar wulakantawa ba kamar nan ce ta ina da wata ƴar bukata kaga bukatar ta ko ai ba karama bace bukata ce wanda take babba kada sai manzon Allah ya ce mahiya micece bukatar taki kada sai ta ce khadimuka Anas tace ya rasulullah baranka Anas ma'ana khadiminka ya rasulullah kada amanta shi ayi masa addu'a ta musamman wannan malamai suka ce halaccin mahaifiya fifita dansa akan san kanshi kana san abu amma ka fifita danka kaga ana ai ita kanta ummu sulaim tana da buƙatar addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kebance ta da addu'a ta musamman tare da cewa a addu'ar da aka yi ta farko ai Anas yana cikin addu'ar domin dani na ummu sulaim shine yace fada'a li ummi sulaim wa ahli baitiha shin Anas baya cikin iyalin gidanta yana ciki kenan idan mutun yace wannan ina da buƙatar addu'a ai mun addu'a to kada ka sanya shi a cikin rububi Allah ne ku kake bance shi da addu'a ta shi ta musamman kamar yanda anan bayan yayi addu'a wanda Anas dan Malik yana karkashin wannan addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi to ita mahaifiyar ummu sulaim sai tace ya rasulullah inna li quwaisa tace ina da wata yar bukata wannan tasyir ne na khassa ma'ana ina da wata yar bukata kada sai yace mahiye micece bukatar ki kada sai tace khadimuka Anas tace baranka ko kuma mu ce khadiminka ma'ana yaronka wanda yake maka aikace aikace shine Anas kaga wannan na nuna mana nema ma ƴaƴa albarka ta hanyar addu'ar waɗanda suke salihan bayi ka nemi salihin bawa cewa ya ma ƴaƴanka addu'a Allah ya sanya musu albarka kamar yanda anan ta nemi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma danta Anas wato addu'a wanda shi Anas kamar yanda bayani ya gabata gudunmuwar ummu sulaim ce da ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun lokacin da ya isa Madina ta kamo hannun Anas bai wuce dan shekara 10 ta damka shi a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yayi masa hidima Anas sai da ya kwashi shekara 10 yana ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aikace aikace domin dan cikin gida ne babu a cikin sahabbai wanda ya rawaito dabi'u da halaye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sama da Anas dan Malik shine Anas yake cewa fa ma taraka khaira akhiratin wala dunya illa da adibihi wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a addu'ar da yayi mu yace wallahi bai bar ba wani alkhairi daga cikin alkhairu na lahira ko wani alkhairi daga cikin alkhairi na duniya face sai da manzon Allah ya roƙa mu duk wani alkhairi na duniya da lahira gaba daya yace manzon Allah sai da ya roƙa mu daga cikin addu'ar yace Allahumma rzuquhu malan wa walada wa barik lahu yace ya Allah ka azurta shi da dukiya ya Allah ka azurta shi da ƴaƴa ya Allah ka sanya masa albarka idan aka ce Allah ya maka albarka to wannan addu'a ce wadda ta kunshi duk abin da kake bukata a rayuwarka ta duniya da duk abin da kake bukata a makomaka lahira domin addu'a ce wadda take ta kunshi komai gaba daya shine yace Allahumma rzuquhu malan yace ya Allah ka azurta shi dukiya wa walada yace ya Allah ka azurta shi da ƴaƴa kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya roƙa masa cewa Allah ya azurta shi da dukiya mai yawa kasancewar anan yin addu'a cewa Allah ya azurta ka da dukiya ko Allah ya azurta ka da ƴaƴa wannan kasancewar bai ci karo ba da duk abin da bawa yake bukata wato a makomarsa lahira me yasa saboda kasancewar anan ita kanta dukiya da yawan ƴaƴa ba karamin alkhairi bane wanda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yake kebantar wanda ya ga dama daga cikin bayinsa saboda duk lokacin da Allah ya azurta ka da dukiya kuma Allah ya maka dace ka san menene matsayin wannan dukiya a wajenka kuma Allah ya maka dace dangane da fitar da haƙƙin dukiya to wannan ba karamin alkhairi bane ba saboda ita wannan dukiya za ta ƙara ɗaukaka matsayinka a wajen Allah Subhanahu wataala a gobe kiyama wanda karamu manta talakawa daga cikin sahabbai suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kawo ƙaran masu dukiya suke cewa ya rasulullahi zahaba ahlud dusur bil ujur yusalluna kama nusallu wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim suka ce ya rasulullahi masu dukiya sun tafi da lada gaba daya suna sallah kamar yanda muke yi suna azumi kamar yanda muke sannan suna sadaka da sauran abin da suka ci suka raga da dukiyarsu kaga anan su kansu sun fahimci cewa duk wanda Allah ya azurta shi da dukiya ya san menene haƙƙin dukiya ya san matsayin dukiya a wajensa to wannan matsayin shi ya wuce da talaka. To shine anan maza Allah ya roƙa masa cewa Allah ya azurta shi da dukiya da yawa, sannan Allah ya azurta shi da yaya, yace Allah ya masa albarka. Wanda a cikin wata riwaya kamar yadda yake cikin Sahihu Muslim, kasancewar abubuwa uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya roƙa masa, an gane ko, dukiya da ƴaƴa da gafara ta Ubangiji subhanahu wataala. Shine Anas din yake cewa manzon Allah ya roƙa mun ya mun addu'a da abubuwa guda uku, yace biyun naga sun tabbata, yace amma na uku ina jiran shi a gobe kiyama, shine gafara. To a wata riwaya da dangane ingantacce kamar yanda Ibn Sa'ad wato ya rawaito, manzon Allah iya addu'a da ya masa, yace ya Allah ka yawaita dukiyarsa, ka yawaita masa ƴaƴa, ya Allah ka tsawaita masa kwanukan rayuwa, kuma ya Allah ka gafarta masa zunubansa. Allahumma aksir malahu wa waladahu wa adil umurahu wa kafir dhanba, yace ya Allah ka yawaita masa dukiya, ya Allah ka yawaita masa ƴaƴa, ya Allah ka tsawaita masa kwanukan rayuwa, yace ya Allah kuma ka gafarta masa zunubansa. To shine anan kin shine Anas yake cewa fa inni la min aktsari al ansari mal, yace wallahi mutanen Madina gaba daya yace na fi su yawan dukiya, a gane ku jin mutanen Madina gaba daya su yace na fi su yawan dukiya, saboda wannan addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa, addu'a ce wanda Allah ya karba, addu'a ce karbabba, ta hanyar da Anas ya fi su dukiya, da Allah ya saka albarka a cikin al'amarinsa, gonar shi ta dabinnai a shekara su biyu take yin ƴaƴa, babu gonar mutumin da take yin ƴaƴa su biyu, amma shi tashi su biyu take yi a shekara, an gane, wanda galibi da bino a shekara su ɗaya yake yin ƴaƴa. To amma ita ta Anas ɗan Malik, Allah ya ƙara masa yadda, a duk shekara su biyu yake yankan da binansa, sai da ya tara dukiya, dukiya wadda take mai yawa. Sannan ɓangaren abin da ya shahi wato ƴaƴa shine anan sai yake cewa wa haddathatni ibnati Umayna, yace ƴata wadda ake kiranta Umayna, Umayna ta sigir ne na Amina, an gane ko kenan, kai la Amina ma'ana Amina wadda take karama, shine yace wa haddathatni ibnati Umayna, yace ƴata Amina ila Amina, wato ta bar labarin cewa annahu dubina bisulbi maqadam al-hajjaj al-basra bihum 20 wa 100, wato ƴaƴana waɗanda suke na tsatsona lokacin a shekarar da Hajjaj ya je birnin Basra, wato ƴaƴa 120 na binne, ƴaƴansa waɗanda suke na tsatsan shi yana aihuwa suna mutuwa, sai da ya binne wato ƴaƴa 120. A wata riwaya shine yake cewa Anas yake cewa wato da fantu mi'atan la sikidan wala walada waladin, yace ƴaƴa na tsatsona wanda kuma babu bari a cikin su, babu shi ka, yace sai da nabinne ƴaƴa da bi, wannan lokacin girma ya cin masa, ya fara manta wasu abubuwa, diyar shi take bashi labarin a wannan lokaci shekarar da Hajjaj je birnin Basra, shi ko ya je birnin Basra a shekara ta 75 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a lokacin nan Anas ya haura shekara 80, ya haura shekara 80, an gane ko, domin kar mu manta bayani ya gabata yana ɗan shekara 10 kaga Manzala sallallahu alaihi wasallama ya zo Madina, kuma ya zauna da Manzala sallallahu alaihi wasallama tsawon shekara 10, shekara 10 kenan, a lokacin nan hijira kenan kusan shekara ta kai nawa, kusan 80 da wani abu. To a lokacin nan Anas ya kai kusan shekara 19 a wannan lokaci, 80 da wani abu kenan, diyar shi take bashi labarin cewa ga adadin ƴaƴansa wanda suka mutu wanda aka binne. To dan haka a wata riwaya ƴaƴansa na tsatsan shi sai da ya haifi ƴaƴa sama da 130, kusan 130. Wannan kuma albarkar addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya masa, dan haka kenan anan gurgurdan waɗanda suka mutu ne kenan. Wannan yana nuna cewa Anas Allah ya kara masa yadda dukkan abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya roƙa masa, sai da ya gansu da idan shi, dukiya ya tara dukiya mai yawa, ya'ya ya haifi ya'ya sun wuce a lissafa, ya'ya wajen 120 ya haifa. Wannan waɗanda suka mutu ne aka binne, banda waɗanda suke raye tukun, kamar yadda malamai suka faɗa. Wanda suka mutu kuma a cikin 120 ɗin nan babu guri a cikin su, kuma babu jika, ya'yan shi ne waɗanda suke na tsaban shi. Sannan wato dangane da kwanukan rayuwa, ko Anas sai da ya haura akan shekara da ne, rayuwa sai da ya dora akan shekara da ne. Sannan kuma kasancewar ita wannan addu'a ta hudu ita ce yace muna jira, shine gafara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya roka masa. Dan haka wannan yana nuna mana kasancewar shine anan kenan malam sai yake cewa Ibnu Abi Maryam ya rawaito daga Yahya ibn Ayyub, shi kuma daga Humayd, ya ji Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda, shi kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan. Wata hanya ce ta daban ta shi wannan hadisi. A takaice anan abinda muke so mu sani, kai tsaye dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai ma Ummu Sulaym wato ziyara. Wannan kuma malamai suka ce dalili ne wanda yake nuna halaccin mutumin da yake amintacce, wanda yake na kusa da kai, ko wanda yake shugaba, ba laifi bane bai je gidan mutum ko da baya nan, domin kasancewar anan ba a rawaito cewa Abu Talha yana nan. Abu Talha wanda shine mijin Ummu Sulaym, kai zai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gida. Sannan kuma kasancewar wannan na nuna mana wato shine wato shugaba kenan yana iya ziyarar waɗanda suke mabiyansa, ma'ana waɗanda suke ƙasa da shi, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayinsa na shugaba ya tashi ya kai musu ziyara. Kuma wannan sallah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi, manzo Allah ya yi ta ne a matsayin shimfiɗa gabatarwa domin addu'ar da zai musu. An gane ku, wannan sallah ta zamanto kenan tsani ce zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala domin Allah ya karba addu'ar da zai yi. Kaga ai a farko ba su nemi addu'a ba, yana gama sallar manzon Allah ya daga hannu yama ita Ummu Sulaym addu'a wato da iyalinta. Don haka duk lokacin da kake buƙatar yin addu'a, to ana buƙatar ka gabatar da wani aiki na ibada, musamman sallah kenan ta zame maka wannan ita ce tsani ka yi ta wasuli da ita domin Allah ya karɓi addu'arka. To don haka shine anan kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu wannan addu'a, kuma yake bance ta da wannan addu'a. Kuma wannan yana nuna, baya nuna cewa dan ka haifi ƴaƴa mafi yawansu sun mutu, cewa wannan yakan iya cin karo da kenan addu'a ta cewa Allah ya yawaita maka ƴaƴa. A'a, abinda ake fata dama shine na cewa Allah ya sanya albarka. Su ko mutuwar ƴaƴa ga wanda yake mutumin ƙware, wannan ƙarin samun matsayi ne a wajen Ubangiji subhanahu wataala, domin musiba ce wadda ku ba kowa Allah yake jarraba da musiba sai wanda Allah yake so yake kauna. Saboda gabatar da ƴaƴa waɗanda ba su balaga ba, ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ƴaƴa biyu zuwa uku, wannan suna zame ma mutum garkuwa tsakanin shi da wuta a gobe kiyama. To shi gashi anan ƴaƴansa na zazan shi sai da ya binne sama da ƴaƴa 120. Wannan kuma yana nuna mana ka bada labari dangane da wata ni'ima da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya maka. Wannan abu ne wanda yake mai kyau ta hanyar kenan godiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba dan alfahari ba. Shi Anas anan yana bada labari ne dangane da wata ni'ima da Allah ya masa, addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa. Kaga sai da ya zamanto a cikin mutanen Madina ya fi kowa dukiya. Me ake nufi da dukiya anan? Wato su ne kenan gona ta dabino, ma'ana ya fi kowa yawan dukiya, domin da binnansa suna yin ƴaƴa su biyu a duk shekara, sabani ga sauran jama'a kowa nashi sau ɗaya yake, kuma ga yawan ƴaƴa da Allah ya masa. Wannan ita ma babbar ni'ima ce daga cikin ni'imomi, wanda ta hanyar ƴaƴa akan samu ci gaba. An gane ku, duk al'ummar da take da yawa galibi za ka same ta ta fi kowa ci gaba. Saboda ƴaƴa ba ƙaramar ni'ima ba ce ba ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma musamman ga waɗanda suke mu'minai. Kaga masu bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala, masu kadaita shi a cikin ibada, za su yawaita a cikin al'umma, za su yawaita. Don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku yi aure ku haifafa. Manzo Allah yake cewa tazawwajul wadudal waluda, yace ku auri mata masu matukar soyayya da kauna ga mazansu. sannan ku auri mata waɗanda suke masu yawan aihuwa maza Allah ya ce domin nama al'ummu al-bahri da yawan ku a ranar kiyama kaga ni maza Allah yana umarnin cewa a yi aure a aihuwa kuma inda yawan aihuwa illa ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba zai roƙa ma Anas dan Malik ba amma da yake abu ne wanda yake kebantacce maza Allah yake bance shi da wannan addu'a bayan da yace Allah ka azurta shi dukiya sai yace ya Allah ka azurta shi da yaya dan haka makiyan Allah su sun san duk lokacin da muka haifafa muka yawaita to za mu fi karfin su bayan da za a yi bayan da za su yi da mu kidan mu'minai za su yawaita kuma za mu ƙara ci gaba su kuma ci gaban mu ne ba sa bukata ta kowace fuska ba bangaren addini ba ko da bangaren rayuwa ba sa bukatar mu ci gaba dan haka sai suke kawo wasu tunani waɗanda suke na banza suna cusa ma mafi yawan mu wanda ba mu da dogon tunani in an yi aure in an haifa fa ina za a samu wurin noma yayi karanci kullun hamada matsowa take mai daine to da mu muke ciyar da kanmu kuma maganar sai a samu wasu waɗanda suke da awar malinta sai su ringa wanke tunanin mutane wai ka haifi yaya ka zubar da su akan titi suna yawo yanzu kaddara in ka dauki magidanci guda 10 a cikin wannan 10 sai kai sa'a ne zaka samu 2 ko 3 waɗanda suka banzatar da yayin su shin waɗannan da suka banzatar da yayin su daidai ne suka yi ai ba daidai bane suka yi zaka samu gida 7 kowa yana kula da yayin sa kuma anan maganar cewa wai in ka haifi yaya da yawa yaya za a yi ka iya tarbiyyantar da su kaga wannan shi ma tunani ne wanda yake na mai ragiggen tunani yaya za a yi ka iya tarbiyyantar da su zaka samu ka kiyasta zaka samu wani gida sama da su 10 a gidan amma kowa mutumin kwarai ne ya samu tarbiyya ta kwarai zaka samu mutumin da dade ne gare shi amma ya kasa tarbiyyantar da shi to tarbiyya abu ce wanda kawai kai iya abin da yake kanka ka bada iya bakin kokarinka ka ringa kokarin saita yara kuma kai musu addu'ar cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya tabbatar da su akan tafarki wanda yake madaidaici zaka samu mutumin da yana da yaya sama da 40 a cikin yayan nan 40 dukkan su na kurai ne amma ka samu mutum da dade ya gagare shi dan haka abinda muke so mu gane dai samun yawaitar yaya wannan babbar ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangiji subhanahu wata'ala wanda Allah yake kebantar wanda ya ga dama daga cikin bayinsa dan haka manzo Allah ya roka ma Anas cewa Allah ya yawaita masa yaya kuma sai dai haifi yaya wajen 120 wannan wanda ya binne ne banda waɗanda suke a raye a taƙaice dai shi wannan babin yana nuna mana idan kana azumi ka kai ma wasu mutane ziyara to ba yana nuna cewa dole ne sai ka aje azumi domin ka ci abincin da aka shirya maza da sallallahu alaihi wasallama ya nuna musu cewa azumi yake kaga a nan kasancewar nan ba wata gayyata bace ba ta kai tsaye wanda aka masa a'a shi an yi katari ne ya ji ya kai musu ziyara kenan aka fito masa da abinci ya ce a azumi yake kenan anan in ka aje azumi ba laifi bane kamar yadda wancan bayani ya gabata a hadisin kenan Abu Darda da shi da Salman in kuma baka aje ba hallo ba laifi bane ba amma in dan uwanka ne ko wanda yake na gab da kai to anan in ya maka magiya ya nemi cewa ka aje wannan azumi to abinda ake bukata ka aje kaga anan ita Ummu Sulaiman ai bata ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magiyar cewa ya aje azumi iya kawai abinda ya nuna musu yana azumi su janye abinda suka kawo na abinci babu sawmi min akhir ash-shahr qala haddathana Salt ibn Muhammad qala haddathana Mahdi an Gailan قال حا وحدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله أو سأل رجلا وإمران يسمع فقال يا فلان أما صمت سرر هذا الشهر قال أظنه قال يعني رمضان قال الرجل لا يا رسول الله قال فإذا أفطرت فصم يومين لم يقل الصلت أظنه يعني رمضان. قال أبو عبد الله يعني البخاري. وقال ثابت عن مطرف عن إمران رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من سرر شعبان. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da yin azumi wato a ƙarshen wata, ma'ana idan wata ya zo mutuwa ƙarshensa kenan mutum ya yi ƙoƙarin yin azumi. Azumi wanda yake na nafila kenan shi ne ake bayani a nan. Shi ne a nan malam ya shigo da hadisin Mudarris ibn Abdullah ibn Shakhir daga Imran ibn Husayn. Wato Imran ibn Husayn Allah ya kara musu yarda ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu sa'alahu aw sa'ala rajulan wa Imran yasma. Wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambayi wani mutum a lokacin nan shi Imran ibn Husayn wato yana ji, yana zauna a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ji a lokacin da kenan ya masa tambaya. Wannan kokonto ne aka samu daga shi Mudarris shaye annahu sa'alahu ko kuma annahu sa'ala rajulan wa Imran yasma, tare da cewa ta wata hanya ya zo ba tare da kokonto ba, manzon Allah ya yi tambayar ne ga wani mutum shi amma Imran a lokacin nan yana zaune. Manzon Allah ya ce masa ya fulan ya kai wani a sun tasarrara hadha shahr, shin kai azumi ka azumci karshen wannan wata? Abinda ake nihi da sarra haza shahar, abinda ake nihi shine karshen wata, an gane ku? Ma'ana 27 zuwa da 8 zuwa da 9. Domin kasancewar lafazin sarar jam'i ne na surra, wanda jumhurin malamai abinda suka tafi ma'anarsa a nan shine karshen wata, amma tare da cewa wasu sun kauce daga wannan ma'ana suka bashi ma'anar wato shine tsakiyar wata. Domin aka ce surra shine cibiya, cibiya kuwa tsakiyar gangan jiki take. Me yasa suka kauce? Saboda hadisin da suka kalla wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani dangane da wato gabatar shi azumi, wannan azumi na Ramadan idan da azumi yini ɗaya ko kuma yini biyu, wanda hani ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kada mutum ya tarihi Ramadan da azumin yini ɗaya ko yini biyu. Suka ce tare da cewa kuma hadisai sun zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da azumtar tsakiyar wata, su ne kina ayyamul bid 13, 14, 15. Duk da cewa malamai suka tabbatar da cewa abinda ake nihi da sarar a nan karshen wata, kamar yadda a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna masa cewa to tunda bai samu bai kenan a wata wanda yake na gaba bayan wucewar Ramadan, to yayi kokari ya azumci wasu kwanuka kenan a madadin wancan da bai yi ba. Shine suka ce hani game da azumin wannan karshen wata wannan yake banta ne ga mutumin da yake famar kenan ya kewaye da wata na Ramadan, cewa in ma ya kama kenan shi dama ya tashi da azumi kenan ranar kokonto, ko kuma hikima saboda a nan kada mutum ya dan samu rauni game da kama azumi na Ramadan. Don haka aka kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani dangane da gabatar Ramadan da azumin yini ɗaya ko yini biyu. Amma duk wanda ya kasance kenan al'adar shi ce da ɗabi'ar shi azumtar irin waɗannan kwanuka kenan, wannan baya cikin hani. Shi ne a nan sai yake cewa abunnuhu qala ya'ni Ramadan, ina zaton wato ya ce masa ka azumci wato karshen wannan wata na Ramadan. Malamai suka ce an gane ko a riwaya wadda za ta zo a gaba nan ba yana nihin cewa ba ka azumci karshen kwanuka na Ramadan, domin azumtar wata na Ramadan wannan wajibi ne. Tambayar ita ce ta auku a cikin wata na Ramadan kenan, manzon Allah yake tambayar shi kenan watan da ya gabata, watan Sha'ban, shin ka azumci karshensa? فقال الرجل لا يا رسول الله, mutumin yace a a ya manzon Allah ban azumce shi ba. Anda sai yace masa fa idza afdarta, in har ka sallaci kenan ka gama azumi na Ramadan, fa sum yawmaini, manzon Allah yace ka azumci kenan yini biyu, an gane ku? Ka azumci yini biyu kenan a madadin wancan azumi na karshen wata da baka yi ba. Lam yaqulis salatu adunhu ya'ni Ramadan, As-Sand a cikin riwayarsa bai fada ba na kan cewa azunnuhu yani Ramadan. An gane ku shi a riwayarsa kenan bai ce ba azunnuhu yani Ramadan. Kenan a ɗaya daga cikin wasu marwaitan riwaya kenan ta Abu Nu'man shine yace azunnuhu qala yani Ramadan, domin hadisin malam ya zo da shi ta hanya biyu. Hanya ta farko kenan As-Sand ibn Muhammad daga Mahdi, wato Mahdi ibn Maimun daga Gailan ibn Jarir. Kenan hanya ta biyu Abu Nu'man shi kuma daga Mahdi ibn Maimun daga Gailan ibn Jarir. Kenan wannan riwaya da malam ya kawo riwaya su ce gaba daya, amma sai yake bambanta mana. Kenan a riwaya ta As-Sand ibn Muhammad babu fadarsa da yace azunnuhu qala yani Ramadan. Kenan a riwaya ta Abu Nu'man ne aka samu karin lafazin cewa azunnuhu qala yani Ramadan. Dan haka sai malam yace wa qala sabitun an mudarrif an imrana anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama min sarar sha'ban, kenan karshen watan sha'ban. An gane ko abinda yake tambayar ita a cikin wata na Ramadan ne manzon Allah ya tambaye shi. Kenan wannan wata da ya wuce watan sha'ban ka azumci karshen sa? Sai ya ce a, to manzon Allah sai ya ce masa fa idza afdarta, in ka sallaci kenan ka gama azumi na Ramadan. Manzon Allah ya ce masa fa sumu yawmaini, wato ka azumci kenan yini biyu kenan a madadin azumin da baka yi ba kenan na karshen wata. To da haka malamai suka ce anan azumtar karshen wata wannan matsayinsa kenan sunna ce mustahabba, kamar yadda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna masa cewa ya azumce shi. Don haka kuma bai keɓanta ba da watan sha'ban, kamar yadda malam ya bar abin a ƙofa guda cewa ya babu sawmi min akhir ash-shahr, kenan karshen wata ko ma wani wata ne. An gane ku? To duk da cewa anan kenan ya kayyade ga wata na sha'ban, to don haka anan malamai suka ce duk mutumin da in ya kasance al'adarsa ce da ɗabi'ar shi akan wata ibada da ya lazimta, to wannan ba a buƙatar ya daina. Domin ka lazimci wata ibada bayan wani lokaci ka daina, wannan abin zargi ne a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Domin aikin da Allah ya fi so ya fi kauna shi ne aikin da ba waye dawwama a kansa. Kenan wannan mutumin da ya nace ya dawwama akan wannan, kenan shi baya cikin hannun wannan na gabatar azumi na Ramadan da azumin yini ɗaya ko kuma yini biyu. Sannan don haka kuma wannan hadisi yana nuna wato shi ne kasancewar wato abubuwa da mutum ya saba yi na ibada kenan rama su ayyuka na nafila, rama su wannan ba laifi ba ne ba. In baka samu damar yi kenan lokacin da ka samu damar ramuwa sai ka rama, kamar yadda malamai suka gabi mutumin da ya saba yin ar-rawatib raka'a biyu da ake yi ka hudu da ake yi kafin azhar da biyu da ake yi bayan azhar. Idan mutum bai samu ba yin su, wani uzuri ya zo ya gitta masa, to koda bayan sallah ta asr ne yakan iya rama su, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rama irin waɗannan nafilfili a ɗakin wato Ummu Salama ta tambaye shi yaya haka. Manzo Allah ya ce an shagaltar da ni ne ban samu yi ba, su ne nake yi. Kuma tun da ya yi su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya nace a kansu, ya rayuwar shi bai bari ba. Domin shi duk wani aiki na ibada idan ya fara to yakan nace a kan shi har iya rayuwarsa. To don haka anan yana nuna kai in baka samu yi ba kenan koda bayan la'asar ne mutum yakan iya rama su, kamar yadda anan azumi ne na karshen wata da ya saba yi bai yi ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa kai, ya ce a, manzo Allah ya ce to idan ka aje azumi na Ramadan in ya kare, manzo Allah ya ce ka azumci yini biyu madadin sa. To shi ya anan malamai suka ce wannan yana nuna fadala ta yin azumi a cikin watan sha'ban, cewa duk yini ɗaya yana daidai da yini biyu na wani wata ba shi ba. Domin manzo Allah ya ce fa sumu yawmaini makanahu, ka azumci yini biyu wato a madadin sa. An gane ku? Dan haka a wata riwaya can sai ya ce fa sum makana zalikal yawmi yawmaini, a madadin wannan yini ɗaya da baka yi ba a ƙarshen wata, manzo Allah ya ce ka azumci yini biyu. To dan haka wannan hadisi dai anan yana nuna mana kenan azumtar wato ƙarshen wata ba laifi bane, kenan abu ne sunna ce mustahabba mutum ya azumci ƙarshen wata. Kamar misali 20 zuwa 27 da 8 kenan wannan shine ƙarshen wata, daga 27 kenan zuwa mutuwar wata shine ƙarshe 27, 28, 29. Amma anan wai ka dauki wata rana a cikin su ka azumta, bayan kenan wadancan azumi na uku a kowane wata. Babu saumi yawmi al-jumu'a wa idha asbaha sa'iman yawma al-jumu'ati fa alayhi an yuftir. Qala haddathana Abu Asim an ibn Jurayj an Abd al-Hamid ibn Jubair ibn Shayba an Muhammad ibn Abbad annahu qala sa'altu Jabir radiyallahu anhu anaha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an sawmi yawm al-jumu'a qala نعم زاد غير أبي عاصم يعني أن ينفرد بصومه. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش هو سليمان قال حدثنا أبو صالح هو ذكوان السمان الزيات أنا أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. قال حدثنا مسدد هو ابن مسرهد ابن مسربل قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان عن شعبة هو ابن الحجاج الواسطي العتكي قال حا وحدثني محمد قال هو ابن بشار قال حدثنا غندر هو عبد الله بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة هو ابن دعامة السدوسي البصري عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفضلي. وقال حماد بن الجعد أنه سمع قتادة قال حدثني أبو أيوب أن جويرية رضي الله عنها حدثته فأمرها فأفطرت. وتوانا بابيني وانكي بياني قمدا قفن شن أزمي غان الجمعة معنى متي كدي تران الجمعة دا أزمي سيتي وإذا أصبح صائما معنى يتي إذا متي وإذري أران الجمعة حالينا أزمي فعليه أن يفطر ناكيش دولي واتو يأجي وانا أزمي إذا متي كنا وإذري ران الجمعة ينا أزمي دولي يأجي وانا أزمي ko a wani lokaci ne mutum ya zama tilas ya aje shi ne zamu ga amsar kenan a cikin hadisin da malam ya shigo da shi shine anan wato Muhammad ibn Abbad yake cewa na tambayi Jabir ibn Abdullah al-Ansari Allah ya kara musu yadda nace masa anahan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama an sawmi yawmil jumu'a shin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hani game da azumtar ranar jumu'a qala sai yace na'am yace kwarai da gaske haka ne lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hani game da azumtar ranar jumu'a kamar yanda yake cikin sahihu muslim da musnad na al-imam ahmad a lokacin da yayi masa tambaya a lokacin nan Anas yana cikin dawafi wanda Jabir yana cikin dawafi shi Muhammad ibn Abbas wato yayi masa tambayar Anas yake cewa na'am wa rabbi hazal baiti yace kwarai na rantsa da ubangijin wannan daki tabbas haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hani game da azumtar wato ranar jumu'a wannan halaccin kenan mutun yayi rantsuwa ba tare da azumtar da shi kuma halaccin ka jingina sunan ubangiji subhanahu wa ta'ala da zuwa ga wata halitta shi wanda take mai daraja idan zaka yi rantsuwa an gane ko kamar masallaci sai ka ce wa rabbi hazal masjid ina rantsuwa da ubangijin wannan masallaci me yasa domin masallaci halitta ce daga cikin halittun ubangiji subhanahu wata'ala wanda Allah ya darajanta ta yi fifita ta an gane ko ko kuma ka ce wa rabbin nabiyyi ina rantsuwa da ubangijin annabi sallallahu alaihi wasallam to shine anan yace wa rabbi hazal baiti yace ina rantsuwa da ubangijin wannan daki kwarai haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da wato azumin ranar jumu'a zada gairu asim wani marwayci ba gairu abi asim wato wanda ba Abu Asim ba shi ya dada a riwayarsa yani an yanfari da bi saubi mutun ya kadaita ranar Juma'a da azumi lalle haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani an gane ko kadaita ita ranar Juma'a da azumi wannan haramun ne baya halatta to hadisi na gaba shine Abu Huraira Allah ya kara masa yadda kamar yadda Abu Salih wanda yake cewa shi Abu Huraira naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada la yasumu ahadukum yawmal jumu'a illa yawman qablahu aw ba'da zan Allah yana cewa kada ɗayan ku ya azumci ranar Juma'a ita kadai sai dai idan ya azumci yini gabaninta ko kuma yana da nihin azumtar wani yini bayan ta kenan mutun yayi alhamis da Juma'a ko kuma Juma'a da asaba dan haka Abu Huraira Allah ya kara masa yadda kamar yadda a cikin wata riwaya ake ce da shi wai kai ne kake hanin mutane game da azumin ranar Juma'a sai yake rantsuwa yake cewa wa rabbil ka'aba sai da yayin rantsuwa so uku sai yake cewa tabbas naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada la yasumu ahadukum yawmal jumu'ati wahda illa fi ayyamin ma'a kada ɗayan ku ya azumci ranar Juma'a ita kadai kenan sai tare da wasu kwanuka kenan ka yi alhamis da Juma'a ko kuma Juma'a da asabar don haka a wannan riwaya kenan abin ya fito fili ita Juma'a abinda ba a bukata a kadaita ta da azumi kamar yadda yace anan illa yawmal qablahu aw ba'da sanan a hadisi na uku a cikin babin hadisin Juwayriya bintul Harith Allah ya kara mata yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar Juma'a manzon Allah ya shiga wajenta mata ce daga cikin matansa wa hiya sa'imatun tana azumi a ran nan fa qala sai manzon Allah ya ce mata asumti ams jiya kin yi azumi qalat la tace a ban yi ba qala sai manzon Allah ya ce da ita turidina an tasumi gadan shin kina da nihin yin azumi gobe qalat la tace a qala sai manzon Allah ya ce fa aftiri to maza a ji kare kenan anan da malam yace fa alaihi an yufira na kanshi wato ya ajje azumin ababa wannan na nuna cewa ajje azumin wannan dole ne in dai baka yi alhamis ba kawai gariran Juma'a kana azumi kuma baka da nihin yin azumi a ranar asabar to dole ne ka karya azumin ka ajje shi dan baya halatta a kadaita ta domin ana umarni manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mata da ya tambaye ta shi yake yi tace a gobe kina da niyyar yi tace a manzo Allah ya ce to fa abdiri maza ajje azumi shine ana malam yake cewa Hammad ibn al-Ja'ad ya ji katada shi kuma daga Abu Ayyub Allah ya kara masa yadda ya ce lalle Juwayriya ta ba shi labarin cewa da ta ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ba ta yi ba kuma gobe ba ta da niyyar yi fa amaraha manzo Allah ya umarce ta cewa ta ajje azumin fa aftarat kuma take yinki ta ajje dole ne ta miƙa wuya kenan dan haka wannan yana nuna haramcin kadaita ranar Juma'a da azumi mutumin da ya wayi gari a ranar Juma'a yana azumi bayani ya cin masa cewa baya halatta a kadaita ranar Juma'a da azumi to in har ya san ba zai yi ba a ranar asabar to dole ne ya ajje an gane ku in ku har ya kai azumin to wannan dole ne ranar asabar yayi azumi bayan ka kai azumin sai aka baka labarin cewa ai baya halatta a kadaita ranar Juma'a da azumi to anan dole ne ka hada da asabar kenan in ka hada daga asabar kenan ka fita daga cikin wannan hali kenan anan sai dai in ya kasance irin sirani ranar Juma'a ta yi dace da wasu ranaku waɗanda suke masu daraja misali ranar Arafa ko ranar Ashura ko kuma mutumin da ya saba azumi irin na Annabi Dawud yau yayi gobe ya huta jibi in ta fado a ranar Juma'a to wannan mutum yakan iya yi an gane ko a shine kadai mutum yakan iya kadaita ranar Juma'a da azumi amma in dai ba ta wannan hanyoyi ba to baya halatta mutum ya kadaita ta da azumi sai kuma alwashi da mutum ya ci ma kansa alwashi da ka ci ma kanka kace duk ran da Allah ya bani lafiya in dai na samu lafiya to washe gari sai na yi azumi Allah ya baka lafiya yau sai ya zamanto washe garin gobe Juma'a ci to wannan dole ne kai domin azumi ne wanda yake da wajibi ko kuma ka ci ma kanka alwashi duk ran da Allah ya ka dawo da wani daga bulaguro lafiya ran da ya dawo to washe gari sai na yi azumi to washe garin sai ya kasance ranar Juma'a ce kaga wannan alwashi ne ka ci ma kanka tsakaninka da Ubangiji to dole ne kai wannan azumi ne wanda yake na farilla amma in dai azumi ne na nafila to wannan kwata-kwata baya halarta sannan kuma ana bin ka bashin azumi daya misali to wannan ba laifi bane ka azumce shi a ranar Juma'a ko a ranar Asabar wanda shi ma ƙarin bayani zai zo akan haka insha Allah kenan a takaice anan azumtar kenan ranar Juma'a ita kadai wannan haramun ne bayyana cewa kenan ta hanyar da mutum zai kauce shine yayi Alhamis da Juma'a ko yayi Juma'a da Asabar dan insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abinda muka fada daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك